sashen Hausa na mura Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin mu na Amurka a Abuja. Shirin na musamman na kunshi ne da rahoto akan muhawara ta farko tsakanin shugaba Donald Trump na Republican da Joe Biden na Democrat. Muna kuma da rahoto na yadda zazzabin cizon sauro ke illa a Najeriya. Wani hali ne shirin ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar yake ciki ne. Muna da rahoto daga damagaran akan wannan. Daga yau da kuma Ibrahim Abdulaziz ya yi bitar halin da nakasassu ke ciki. Muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga Kamaru. Za mu kammala shirin da sharhin mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma a farko a saurari labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat tsohon shugaban kasa Joe Biden sun tafka muhawara a daren jiya Talata. Nan da nan da fara muhawarar suka fara su cika junan su kan yadda ya kamata a shawo kan annobar coronavirus a Amurka, wadda yanzu ta fi kowace ƙasa a duniya yawan waɗanda cutar ta kashe, inda sama da mutum 205,000 suka mutu. Shugaban ƙasa ba shi da wani shiri, Biden ya faɗa. Ya ci gaba da cewa ya san cutar mummuna ce kuma ya ki faɗa wa mutane hakan. Shugaba Trump da ke neman wa'adi na biyu bayan lashe zaben 2016 ya mai da martani da cewa mun yi aikinmu da kyau nan da 'yan makonni rigakafi za ta samu. Shugaban kasa ya zargi Biden da kiransa makiyin baki kan takaita shigowa daga kasar China da inda cutar ta samo asali. Muhawarar ta kwashe mintuna 90 a kwalejin da ke birnin Cleveland na jihar Ohio na zuwa ne makonni 5 kafin ranar zaben 3 ga watan Nuwamba, ita ce karan farko cikin 3 da 'yan takarar za su yi. Baki ɗaya 'yan takarar shekarunsu ya wuce 70 kuma za su sake fuskantar juna a muhawarar da za a yi a wata mai zuwa. Jiya Talata, hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da cewa za ta gudanar da bincike kan sabbin rahotannin da suka fito na zargin cin zarafi da lalata da ake yi wa wasu 'yan kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, da wasu suka yi ikirarin su ma'aikatan agaji ne na Ebola a Congo suka yi. Binciken da sabuwar kungiyar jin kai da gidauniyar Thomson Reuters suka shafa shekara guda suna gudanarwa ya hada da zantawa da mata 51 waɗanda suka fuskanci cin zarafin lokacin da ake fama da cutar Ebola a shekarun 2018 zuwa shekarar 2020. Yawanci maza ne suka yi waɗanda ke bayyana kansu a matsayin ma'aikatan hukumar WHO. Haka kuma binciken ya bayyana wasu cin zarafin da mambobin asusun tallafa kananan yara na UNICEF da kungiyar Medicine Sans Frontières da OSPAM da World Vision da kuma hukumar shigar fice ta Amurka IOM da kungiyar jin kai ta Alima da kuma hukumar lafiya ta Congo. Yawancin waɗanda suka fuskanci cin zarafin sun ce maza da yawa suna ba matan barasa tare da tilasta musu su kwanta da su kafin su ba su aiki ko kuma su soke kwanta ragin aikin su idan matan ba su amince ba. Wasu matan ana daukan su ne aiki na dan wani lokaci a kuma yi musu alƙawarin albashi ninkin abin da ake biya a yankunan. Yawan mutanen da cutar COVID-19 ta kashe ya zarce miliyan 1 a cewar cibiyar binciken coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins, wadda ta bayyana cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar a fadin duniya ya kai sama da miliyan 33. Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a kasashen duniya da su shawo kan kalubalen da annobar ta haifar a kuma yi koyi da kurakuren baya. Guterres ya ce shugabancin kwarai yana da muhimmanci, kimiyya tana da muhimmanci, haɗin kai yana da muhimmanci, haka kuma ba da bayanan da ba su da tushe na kisa. Yayin da annobar ta kai wani mataki, jami'an hukumar lafiya ta duniya WHO sun ce mai yiwuwa adadin waɗanda suka mutu zai iya fin wanda aka bayyana. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisun Amurka na shirin fara zaman tantance wanda shugaban kasa Trump ya zaba a matsayin alkalin kotun koli Amy Coney Barrett wanda zai gudana yan makonni kafin babban zaben shugaban kasa na watan Nuwamba. An fara da zuwan Barrett majalisa domin ganawa da yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican jiya Talata, wadda idan aka tabbatar da ita za ta zamto ta uku a jarrar Trump ya zaba a matsayin alkali a babbar kotun kolin Amurka. Mai shari'a Barrett alama ce ta yadda Amurkawa suke dangane da basirarta da kuma tarihinta, bisa ga cewar mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence jiya Talata, yayin da ya raka Barrett zuwa ginin majalisar Amurka. Ya kara da cewa, muna da kwarin gwiwa da zara Amurkawa suka fara fahimtar ko wace ce Amy Coney Barrett, za su yi murna kamar yadda shugaba Trump ya yi lokacin da ya zabe ta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira a kasashen kawancen NATO, Girka da Turkiya da su koma kan teburin tattaunawa da gaggawa don sasanta rikice-rikicen da ke karuwa a yankin tekun Baharum. Kasashen biyu waɗanda ke cikin rikici da juna kan batutuwa masu yawa sun amince za su zauna su tattauna akan wani yanki da ke gabashin Baharum, inda jiragen yakin su biyu suka fuskanci juna a watan da ya gabata. Turkiya ta aika da jirgin bincike wanda jirgin yaki ke mara masa baya don neman yankin da danyen mai da iskar gas suke, yankin kuma da Girka ta yi ikirarin nata ne. Girka ta mayar da martani ta hanyar aika jiragen yakinta zuwa yankin da kuma saka dakaranta cikin shirin kota kwana, lamarin da ya haifar da tsoron barkewar tashin hankali. Yanzu haka dai Turkiya ta janye jiragenta, tana cewa hakan zai share hanyar ƙara zaman tattaunawa kafin taron kolin kwanaki biyu na kungiyar tarayyar Turai wanda zai fara rana 1 ga watan Oktoba. Mambobin kungiyar EU za su gabatar da takaddamar yankin tare da tattaunawa yiwuwar takunkumin da za a saka wa Turkiya, wanda kasashen Cyprus da Girka da kuma Faransa ke nema a yi. Kungiyoyin kare yancin bil'adama a kamar sun yi Allah wadai da daurin talala da aka yi wa shugaban adawa Morris Kamto, wanda ya kwashe tsawon mako a gidansa zagaye da yan sandan kwantar da tarzoma. Hukumomi dai sun ce ana binciken jam'iyyar Kamto ta CRM kan yunkurin tayar da hankali a ƙasa bayan zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka yi a makon da ya gabata. Babbar jami'ar bincike ta kungiyar Human Rights Watch Eliara Algozi ta ce an kama ɗaruruwan mutane a Kamaru tun zanga-zangar ranar 22 ga watan Satumba. Shugaban yan adawa Kamto shine ya kira zanga-zangar domin buƙatar a soke zaɓen yankuna mai zuwa, a kuma yi zanga-zanga kan shugabancin shugaba Fulbiya a ƙasar. Rundunar yan sandan kamar dai bata fitar da wata sanarwa ba game da kasancewarsu a gidan Kamto. Murya Amurka ta tuntuɓi sashen labaru na rundunar yan sandan, amma babu wanda ya amsa.
Labarin duniya aka saurara. A daren jiya ne aka gudanar da muhawara ta farko tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka a zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba, inda shugaba Donald Trump yake neman wa'adi na biyu a takarar da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden yake kalubalantarsa. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makere ya sa ido kan wannan muhawarar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
A muhawarar manyan 'yan takarar da suka haɗa da shugaban Amurka Donald Trump da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun ɗan yi hayaniya har sai da mai gabatar da muhawarar Chris Wallace ya shiga tsakani kafin su kafa bici juna. Batun da ya ƙara zafafa muhawarar shi ne tsarin inshoran kiwon lafiya na Obamacare, wanda tsohon mataimakin shugaba Biden ya zargi Trump da lalata tsarin inshoran kiwon lafiyar.
There are 20 million people getting health care through Obamacare now, and he wants to take it away.
Ya ce akwai mutum miliyan 20 da ke samun kiwon lafiya karkashin shirin Obamacare, da shugaban yake son ya dauke wannan amfani daga gare su. Shi wannan shugaba dai sai dai dauke alheri ga jama'an kasar. A nasa bangaren shugaba Trump ya ce Obamacare ba abu ne mai kyau ba, kada ya ce gwamnatinsa ce ta ƙara inganta wannan tsarin inshoran kiwon lafiya saboda ba a gina shi daidai ba. Kuma ya ce mashawartansa sun ce masa,
no matter how well you run Obamacare, it's a disaster. It's too expensive.
Ya ce mashawarta sun ce min, duk yanda ka sarrafa Obamacare ba shi da kyau, bai da wani amfani ga al'umma, kuma ga tsada ga talakawa. Wani batu kuma da ya haifar da cece kuce tsakanin masu muhawaran shine yayin da aka tambaye shugaba Trump ko zai Allah wadai da ayyukan masu fifita farar fata akan sauran jinsi na Amurkawa.
I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing.
Yace zan iya cewa duk abin da nake gani suna faruwa masu ra'ayin sassauci ne ƴan hagu, amma ba bangaren mu na ƴan dama ba, kuma a shirye nake in yi abin da ya dace akan haka. Shi ko tsohon matabakin shugaban kasa Joe Biden ya ce haɗin kai shi ne zai kai ƙasar ga nasara.
We're all Americans. The only way we're going to bring this country together is bring everybody together. There's nothing we cannot do if we do it together.
Ya ce dukkanmu Amurkawa ne, abinda za mu yi mu haɗa kan ƙasar shi ne mu haɗa kowa wuri guda. Ya ce babu abinda ba za mu iya yi ba idan mun yi shi tare, za mu iya yin galaba akan wariyar launin fata.
A gaishe ka Baba Yakubu. A Najeriya lamarin zazzabin cizon sauro na ci gaba da zama illa ga lafiyar manya da yara, musamman a wannan lokaci na damuna. Hawa Umar ta hada mana wannan rahoto.
Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta sha jan hankalin kasashen duniya musamman ma masu fama da zazzabin cizon sauro su dage don yaki da cutar da kan haddasa mutuwar musamman ma kananan yara. Idan za a iya tunawa, gwamnatin Amurka ma ta bada tallafin dala miliyan 495 don yaki da cutar. Dr. Audu Bala Muhammad shine daraktan yaki da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar lafiya ta Najeriya.
An yi amfani da wannan kuɗin ne a siyo abubuwan da ake wannan kare mutum daga zazzabin cizon sauro, ko kuma a yi mar gwaji a gane lalle yana da ƙwayoyin cuta din ne, wani magani ne ya kamata a bashi kamar irin wannan maganin da ake kiran ACT din nan. Wannan kuɗin kuma an yi amfani da shi shi ma wajen irin ɗaukan bayanai yawan ƙwayoyin cututtuka da ake samu, da kuma yadda ake ɗaukan magunguna din a kai su can ƙauyuka inda suke lunguna da sauransu. To wannan kuɗin ba wai za a ce ga asibiti kaza asibiti kaza aka bayar ba, an bayar ne so idan kuɗin ya zo da shi muke sayan wannan gidan sauro wanda muke rabawa, to duka jihohin da dai wannan 11 da nake gaya miki din nan, gwamnatin Amerika tana ba su gidan sauro wanda akalla a kowane iyali ana samu gidan sauro akalla guda biyu.
Na zanta da wasu mutane da zazzabin ya taba kamawa. Asma'u Yusuf na zaune ne a wani ƙauye Masaka a jihar Nasarawa inda sauro ke yaduwa.
Na je asibiti aka bani kati, suna kokari amma ba duka ba. Saboda gaskiya mutum ya zo wani lokaci sai su ma barka haka kawai suna kallon mutum. A times dai wayansu dai suna dan irin to kulawa da mutane.
Sunana Khadija Yakubu Ajiya. Ba kasafai nake kamuwa da cutar malaria ba, amma idan na sami cutar malaria abu yana kama ni tsanani sosai. Wasu lokutan ma sai an kwanta kusan kullum ma sai an kwanta da ni an samu ruwa, sai in ji zazzabin yayi tsanani. Daga baya idan na tambaya sace ai malaria ne.
Alƙaluma daga hukumomin lafiya na nuna cewa akwai kimanin mutane miliyan 100 da ke fama da cutar zazzabin cizon sauro a Najeriya, inda mutum 300,000 kan rasa ransu sakamakon cutar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Muryar Amurka ake saro don sahihan labaru. An gudanar da bitar ayyukan shekara biyar kan shirin nan na Dan Nijar ya ci da Dan Nijar, wato 3N. Kimanin saifa miliyan 111 ne gwamnati ta saka cikin wannan shiri daga shekara ta 2016 zuwa shekara ta 2020 a jihar Damagaran. Ga rahoton Tamar Abari.
Ƙwararru ne da suka hada da na gandun daji, kiwon lafiyar dabbobi, gidan gona, haƙo da ruwa suka haɗu don bitar ayyukan da aka yi tsawon shekaru biyar na tsarin nan na Dan Nijar ya ci da Dan Nijar, wato Truazen. Gambo Salai shi ne wakilin tsarin na Dan Nijar ya ci da Dan Nijar, wato Truazen.
Tanadin ruwa na sama ko a yi dam ko a yi madatsar ruwa, akwai da dama wanda an yi su komin ana bunƙasa noman rani. Ko da yake mun ga wasu da dama nama ana noman shinkafa, kuma gidaje gidan manomi domin ya zamanto abinda manomi yake nema a ce ya same shi a kulkusa. Aka dauki bangaren gandun daji, nan ma mun ga wuri da dama an yi shifke-shifke itatuwa ko an sa ciyawa wannan gina ka ce da ake, nan ma mun ga wuri da dama mutane sun yi a cikin gonakansu sun yi a hili wanda ya zamanto da hako ne ruwan ya zo bai tsaya, nan ma mun ga wuri da dama arayas. Kamar bangaren ko wani bala'i wani ko ruwan sama haka nan ya samu yawan, ko kuma haka wani fari ko wani kwara in suka samu, to wannan ma kun san akwai wannan abinci vanta serala primo dare da ake, akwai gari duka in yi zamanto sam ne ma sun samu matsala ba samu abinci. Wannan distribution gratis cible da ake kai abinci a raba mutane domin su tsaya su ji dadin aiki na damana. Abin da ya shahi kamar shawara, wannan ma akwai zauren shawara wanda a komin an kafa su a gunduma an kafa sawa su a nan jiha akwai su kuma lokaci-lokaci zauren shawarar nan suna taro bisa bi sau da kafa aikin da ake ana yi cikin karkara.
Wannan sakamako zai bada damar duba bangarorin da ke da bukatar gyara da kuma kurakuran da ke akwai.
Yanzu wannan raskon da ake nana ya kowace jiha ita ce za ta sa a gani wani ci gaba aka samu, wani kuskure aka samu, kuma wani bangare ne ya kamata a yi biya karhi domin abu ya bunkasa. Amma akwai bangare biyu wanda muka gani ya kamata a kula da su. Bangare na farko shine kaman mutane na wanda zan ce ma mata suka yi ba da kokari bisan shi abin da ya shafi sarrafa abinci na noma ko na bisashe aka gani kenan za a bunkasa aikin na mata. Abu na biyu da hawa utallahawa maza da mata duka da wanda ya zamanto suna aiki na sarrafawa su kuma akwai injina wanda kaga sun dace hal wani babban inji ma wanda za su ya ina je ma fitattun aka diba kasashen namu na kulkusa babu irin shi.
Tamara Bari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Yanzu zamu nufi Yola ta jihar Adamawa a Nigeria inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoto na halin da na kasasu ke ciki ta fannin samun tallafi ko akasin hakan.
A wasu kasashen masu bukata ta musamman wato na kasasu kan samu kulawa ta musamman ne da take akan ma kafa ma'aikatar da ke kula da hakokin su ba wai ake goma su da ma'aikatar kula da hakokin mata ba kamar yadda lamarin yake a Najeriya. Don ma sai wannan tsohon tsarin yasa yanzu gwamnatin jihar Adamawa sun mauni yunkuri na kirkiro da ma'aikata ta musamman da min kula da hakokin na kasasu. Malam Balarabe Muhammad wani bebe ne a Yola.
Na godo Allah, Allah ya sa mu samu ma. Na fata Allah ya mu samu samu.
Me suke so a yi musu a hukuma?
Sanawoyi kamar na ko abin nan kamar ko sana kamar ko kakin da da tuwon da da abin nan ake tuta kalma da sauran ko sabu da abuna a kawo mana masu koya mini da sauran komputa.
Ita ko malama Talatu Jedi malama a daga cikin makarantu na kasasu a jihar Adamawa to Remi ta ce fa su suna barka da wannan yunkuri.
Muna roƙo gwamnati in za su kafa ya kamata su san wanda ya cancanta ya zauna a wuri domin shi wanda ya cancanta ya zauna a wuri zai san abin da ya kamata ya yi.
Wato kina nufin kanta wanda za su jagoranci wajen a sa masu bukata na musamman ko me ke nufi?
A sa masu bukata na musamman a wuri don su ne za su san zafin kansu waɗanda suka yi makaranta muna da yawa muna kasasu amma ba aikin mu muna zaune kawai waɗanda kuma ba su yi makaranta ma suna da yawa kuma ba sana'a. To da tallafa a tallafa dauke mu aiki sannan kuma a tallafa a bada abin da za a ringa jujjuyawa sana'a wanda za a yi a dogara da kai.
To wai ko shin ma wani hali ake ciki game da tabbatar wannan hukuma? Comrade Abubakar Hosere na kwakin shugabannin hadakar kungiyoyin masu bukata ta musamman da ke mafafutukar gani an samu irin waɗannan hukumomi a Najeriya.
Kuma a yanzu hakan nan ma mun fito tattaunawa yaya za a yi wannan hukuma ta tabbata a jihar Adamawa da haɗin gwiwan British Council on the Rural kenan wanda a yanzu haka mun tattauna da al'amuran da suke damun waɗanda suke da nakasa a nan jihar Adamawa yadda za a kafa hukuma din da kuma yadda za a dauki waɗanda suke da nakasa ayyukan yi da kuma yadda gine-gine da za a gyara yadda zai tafi da harkar rayuwar nakasassu da kuma kyaman da mutane ke nuna wa waɗanda suke da nakasa. Za a ci gaba da wayar wa mutane kai ta hanyar addinai da kuma sarakunan gargajiya da kuma ƙabilu da hanyoyin rediyo da talabijin da kuma amsafuwa da sauransu domin mutane su gane muhimmancin cewa nakasa fa ba mutuwa bane sannan kuma nakasa za ta iya samun kowa.
Koma da menene fata ko shine Allah sa su ma da kasasu da ake tunawa da su. Ibrahim Abdulaziz, Fashion House na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tukar a shafa'a Murar Amurka ake sauraro. Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Karɓi bakuncin Dr. Musa Kana wanda yake nazari akan tasirin yanayi ga cigaban Afirka. Da farko na buƙaci ya fayyace mana nau'o'in sharan gida mai illa da irin illolin da suke haifarwa ga al'umma.
sakamakon sharar da aka tattara a kusa da gida ko a zubar a hanyoyin ruwa sukan iya toshewa su haifar da sauro wanda suke yada cututtuka kamar zazzabin cizon sauro. Zubar da shara kusa da rijiyar ruwa na yada kwalara da dysentery. Taron shara a ciki ko a wajen gida na iya zama wurin kiwon birayen da ke watsa zazzabin lasa. Idan kuma ba a kula da sharar gida cikin gari ba, aka zuba a magudanar ruwa, sharar da ba ta biodegradable ba kamar jakan polythene, kayan karfe da dai sauransu na iya shakar magudanar ruwan ya haifar da ambaliya lokacin damina. Idan ba a sarrafa sharar gida ba, zai gurɓata iska, ƙasa da ruwa. Masu kwashe shara da yara masu wasa a wajen da ake tara shara na iya samun yankewa da kwalba ko gwangwani su kamu da tetanus.
To likita, ta yaya za a iya magance ko kaucewa waɗannan matsaloli?
Gwamnati sun kafa doka da cibiyoyin kiyaye muhalli. Tsara ranakun tsaftace muhalli shiri ne na gwamnati mai kyau, amma akwai matakai da za su iya inganta shi. Ya kamata ba da kulawa cikin hanzari don haɗawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu, tsatsan kamfanoni masu zaman kansu waɗanda ke sahun gaba a fagen sharar gida don tsarin gudanarwa baki ɗaya. Ya kamata a yi ƙoƙari don ƙarfafa gwamnatocin musamman na jiha da ƙaramin hukuma don samar da horo, kayan aiki da ƙarfafa ga masu kula da tsafta da kwashe shara. Jama'a su daina jefa sharar gida a cikin unguwa, a kan tituna, cikin magudanarwa ko jikunan ruwa. A sanya hukunci mai tsauri a kan mutanen da suke zubar da sharar gida a gida ko a kan titi. Mutane su yi amfani da abubuwa wadda za su iya amfani da shi na dogon lokaci, kamar su leda da za a iya amfani da su sau da yawa kamar har ya kai lokacin da ba za su iya amfani ba sai a yarda shi. Ya kamata zamar da tsafta a matsayin wani yanki na al'adu. Mun san cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce tsafta wani bangare ne na imani. Ya kamata mutane su kirkiro al'adar tattara sharar gidajensu a wuri daya, sannan su sanya irin wannan sharar a cikin tsarin birni kawai. To duk wannan matakai ne masu kyau wanda in aka aiwatar da su zai taimaka domin a magance illolin sharar gida.
Nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Salih Anka ya ce ya zama wajibi al'umma ta yi karatun tanadi.
Ko dam da kake gani yana yawan fashewa, wannan sakamakon wasu al'amura ne da dan adam yake yi. Kar mu ce wai lallai su tsunami su wasu abun nan sai a can wasu wurare. Ita ambaliya ma idan ta zo saboda an take ta hanyoyin ruwan, san zuciya kowa yana so sai ya ja shi inda yake so, maimakon abu hanyoyi a karkasa gona. Wannan ta noman rani ce, wannan kuma ta noman damina, amma kowa ya ce sai gonar shi ta koma za ta yi noman rani da kuma na damina. Mu koyi haƙuri kan al'amarin duniya, ba za ka samu komai gaba ɗaya a lokaci ɗaya ba. Wannan abun ba ya zo haka kawai ba ne, dole mu ne muka taimaka wannan abin ya faru, mu koma ga Allah mu kuma bi doka a zauna lafiya. Duk wani abu da kake ganin ba zai yiwu ba, to yanzu lokaci ya nuna maka cewa ya fi ƙarfin ka. Mu sake komawa da baya, a sake duba rayuwar nan. Idan ba haka ba, annobar da za su zo gaba gaskiya ba za a iya misaltawa ba. Ba ma fata, dole ne idan ka tsokano duniya ka san cewar kana da abubuwa a gaba da za ka tarar, kamar miciji ne ka samu shi hayaki ka san zai fito.
To masu sauraro, iya abin da za mu iya kamu kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. A madadin lokacin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.
Awal Garba shigo da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar Le Jour. Allah farkon shafin ta sarauto mana cewar madubin ɗan adawan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto ya gana da lauyoyinsa a gidansa da ke Tambinin Yaounde. Ya shaida musu cewar alƙawarin da ya ɗaukawa magoya bayansa na wurin da zanga-zangar tumbuke shugaba Biya zai yi ta babu gudu babu ja da baya. Sai kuma jaridan Le Colonie Allah talabarta mana cewar hukumar haɓaka ɓangaren noma Fida sun yi alƙawarin cewar za su dankarawa manoman shinkafa da kuma gawa makudan kudade domin su ci gaba da gudanar da ayyukansu. Sai kuma jaridar FBA an ita kuma ta ce za ta yi kokari na ganin cewar ta sama wa kananan ma'aikata gara basa a bangaren gidajen da gwamnati ke ginawa domin masu karamin karfi. Jaridar Le Monde Professionnel kuma ta ce rikici yana neman barkewa a tsakanin kungiyoyin fararen hula a kasar Kamaru domin neman shugabancin kungiyoyin. Sai kuma jaridar Le Sentier an da ita kuma ta ce Maurice Kamto jagoran adawan kasar Kamaru ya sake yi wa gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru barazana an da ya ce yana kokarin billo da kansa domin korar shugaba biya. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ta ce gwamnatin Kamaru ta bangaren ilimi mataki na farko sun ce ɗaliban makarantun primary su miliyan 4 ne dai a yanzu haka za su samu gara basar littafin karatunsu kyauta. Jaridar The Post kuma ta ce a bangaren ƴan awaren kasar jamhuriyar Kamaru jami'an tsaro sun fara wani shiri na kakkaɓe masu yi wa zaman lafiya zagon ƙasa wanda suke shiga lungu da saƙo na jihohin guda biyu domin share waɗanda suke ɗauke da bindigogi a hannunsu. Jaridar Le Message kuma ta shaida mana cewa har yanzu dai gwamnatin ƙasar ta ki janye dakarun tsaronta a manyan birane uku na ƙasar Kamaru, Yaounde, Douala da kuma Bakusam domin filin kota kwana na masu neman su yi zanga-zanga na ƙin jinin gwamnatin shugaba Biya. An da yanzu haka ake ganin cewar sun sake yin wani likimo ne domin su fito a kan titina bayan an dakile su ranar 22 ga watan Satumba shekarar 2020 ɗin nan. Za mu kammala shayin jaridun namu ne na wannan makon da jaridar Afrimedia ta ce masu neman kujera a zaben da za a gudanar ranar 6 ga watan Disamba shekarar 2020 ɗin nan na gundumomi suna yi wa junansu zagon ƙasa a cikin jam'iyyar mai mulkin ƙasar ta shugaba Biya LDPC ko CPDM. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu lokaci ya yi na shirin mura Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Hukumomin Belarus na ci gaba da katse yanar gizo da hana yada bayanai da ya danganci zanga-zangar gama gari game da zaben shugaban kasa mai cike da maguɗi da aka gudanar ranar 9 ga watan Agusta. A sanadiyar haka, Amurka da wasu ƙasashe 35 suka fitar da sanarwa da ta yi Allah wadai da gwamnatin Alexander Lukashenko game da rufe kafar yanar gizo na intanet na wucin gadi da kuma na dindindin. Rufewar da toshewar ko tace ayyukan ya takaita damar gudanar da taruka na lumana da ƴancin cuɗanya da faɗin albarkacin baki, in ji sanarwar. Tare da matakar hani da tsakaitawa ga 'yan takara 'yan adawa da kame da tsare 'yan ƙasar Belarus masu son zaman lafiya da 'yan jarida, matakan na rufe kafar sadarwa ta yanar gizo da ya hada da dandalin sada zumunta da sauran kafan sada zumunta ya hana al'umma damar su ta 'yan ƙasa. Amurka da abokan kawancenta za su ci gaba da goyon bayan jarumai 'yan ƙasar Belarus waɗanda suke ƙoƙarin faɗa a ji duk da matakan takurawa da suke fuskanta. Abin alfahari ne cewa mata na kan gaba wajen kira a tabbatar da adalci da gaskiya. Akalla kowace Asabar tunda aka gudanar da zaɓe mai cike da baguɗi, mata ke shirya zanga-zanga inda dubun dubata suke halarta. Suna kushe tashin hankali da kuma kira ga Lukashenko ya sauka daga mulki. Kafar sadarwa ta yanar gizo ginshiki ne na bayyana ra'ayi a zahirance. Bai kamata gwamnatoci su katse ko toshe kafar sadarwa ta intanet ba, domin yin hakan yana dakushe 'yancin ɗan adam da sauran 'yanci kamar 'yancin yin taruka na lumana, na ƙungiya da faɗin albarkacin baki na waɗanda suke samar da tsarin demokradiyya a cikin al'umma. Rufe kafar sadarwa ta intanet na shafar duka masu amfani da shi, musamman ma waɗanda aka ware da waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Rufewan yana takaita 'yancin kafar yaɗa labarai da damar 'yan jarida da masu kare haƙƙin ɗan adam wajen bayar da rahotannin take haƙƙi da cin zarafin ɗan adam da yi wa gwamnati hisabi. Haka kuma yana hana yaɗa labarai mai inganci kassara tattalin arziki, ruruta rashin gaskiya, ya kuma shafi tsaron lafiyar al'umma. Dole a kare haƙƙin ɗan adam ta yanar gizo kamar yadda za a yi a zahiri. Amurka da abokan kawancenta da suka rattaba hannu na kira ga hukumomin Belarus da su janye daga rufewa da toshewa ko tace ayyukan amfani da yanar gizo, kuma su mutunta dokar Belarus na ƙasa da ƙasa kan mutunta haƙƙin ɗan adam. Hakki ne akan gwamnatin Belarus su mutunta harkokin jama'a, ciki har da haƙƙin ɗan adam da haƙƙoƙi da suka danganci ƴancin demokradiyya da bin doka da oda. Dole ne a gudanar da bincike akan dukkan ayyukan cin zarafi da suka danganci zaben na Belarus, kuma a hukunta masu laifi. Sharhin Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka zo ƙarshen shirin na musamman. A madadin dukkan ma'aikatan mura Amurka, ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke cewa mu zaman lafiya. Assalamu alaikum.